بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Dan wa masu albarka, ina mana albarka da wannan yammaci na ranar Talata, wanda shine yammacin 14 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Maris 2026, daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, cikin wato barnamajinmu na tafsirin alqur'ani mai girma na watan Ramadan mai albarka. A yau insha Allah za mu darasi na 29 cikin jerin darussa daga tafsirin suratul baqara. Za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki aya ta 53, wa idh atayna Musa alkitaba wal furqan.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلهم تهتدون.
الله بارك في سرك يا شيخ بدا بيان نعمهم اللي هو بنو اسرائيل نعمه تبايا ده muka ji shine alƙawarin da Allah ya musu cewa zai gana da Nabi Isa bayan shekara, bayan kwana 30, kuma ya ƙara kwana 10 suka zama 40. Shine ruwa na Musa 40 layla, sannan suka yi kuskure suka fada shirka. Thumma takhastumul ijla min ba'di wa antum zalimun. To wannan takwarin, sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da labarta mana ainihin wato cewa ya ba su wata falala, ita ce wannan da aka ambata a nan, ita ce falala ta hudu kenan. Da Allah ya ce wa in ataina Musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Allah ya ce kuma ku tuna lokacin da muka ba wa annabi Musa littafin at-taura da abinda ke rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, la'allakum tahtadun, ko kwa shiriya. Wannan aya ita ce aya ta 53, wanda take bayani akan cewa Allah ya bawa annabi Musa alkitab, wanda wannan alkitab da ijma'in malamai shine at-taura. At-taura ita ce wato saƙo manzanci, ar-risala allati ursila biha Musa, saƙon annabtar da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Musa alaihi salam, wanda Allah ya faɗa mana cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsila, maw'idatan wa tafsila, wa tafsilan li kulli shay'in. Allah ya ce mishi fa khudha wa amur ahlaka wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daran fasiki ko cikin a'raf. Allah ya ce haƙiƙa mun rubuta wa katabna da dukkan alwahi, mun rubuta wa annabi Musa a cikin allunan nan na at-taura min kulli shay'in, abin da ya shafi duk wani abu da yake bukata na bayani, mau'izatan wa tafsila, wa azuzzuka da bayani dalla dalla, wa tafsilan li kulli shay, bayani dalla dalla na komai. Allah ya ce mishi fa khudha, kai ruko da at-taura din nan, wa amur qaumaka, ka umurci mutanenka ya'khudhu bi ahsaniha, su riko da abu mai kyau a ciki. Allah ya ce da sanin zan gwada muku wato makumar fasikai. Haka nan cikin a'raf dai a gaba kadan Allah ya ce mana walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwaha wa fi nuskatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum rabbihim yarhabun. Bayan da ya zo ya tarar suna buta dan maraki ya fushi ya wurgar da alluna, to yayin da ya dawo cikin hayyacinsa fushin ya kauce daga jikinsa, sai Allah ya ce sai ya sake ɗaukan waɗannan alluna waɗanda suke ɗauke da rubutun at-taura, saboda allolin da Allah ya bashi sune ake magana an akira su da suna al-kitab sai Allah ya ce wal furqan da kuma wani abu mai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya wasu malamai suka ce al-furqan anan ma'anarsa wa ataina Musa al-kitaba wa ataina Muhammadan al-furqan mun ba annabi Musa nashi littafin at-taura shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun bashi al-furqan dama ana cewa al-qur'ani al-furqan mai rabe gaskiya da ƙarya wannan fasara haka al-farra ya ruwaito ta daga malamin shi ne suna kuto cikin manyan malaman nahwu a kasar Baghdad amma wannan fasara malamai sun kuskuranta da ita daga cikin su akwai al-annabi Shankiti yake cewa domin kun ka kalla a cikin al-anbiya Allah ya ce walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana Allah ya ce annabi Musa da Haruna mun ba su al-furqan wa biya'an wa dhikran lil-muttaqin to kaga ashe abinda aka ba su shine al-kitab da kuma wani al-furqan to shin al-kitabu shine al-furqan din ko ko al-kitabu daban al-furqan daban wasu malamai suka ce abu ɗaya ne sai da mana wawo din da ke tsakani za'ida ce domin aka ce in suka ce abu ɗaya ne al-aqafu kuma yaqtadil mughaya an ce kaza da kuma kaza mun ba shi littafi da kuma furqani to dai mu aka ce duka ɗaya ne sai in ka ce wannan da in take tsakani ba ta da amfani a cikin zancen wasu suka ce wasu malamai suka ce al-furqan abinda al-furqan yake nufi shine na farko dai ita al-kitabu at-taura wanda aka ambata a duk wuraren da aka ambata kamar cikin kasar walaqad ataina Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula wasa'ila lin-nas kaga an ambaci al-kitabu shi kadai shi aka ambata a wurare daban-daban to inda aka hada su sai zama al-kitabu at-taura al-furqanu kuma mu'jizozin da aka ba annabi Musa Allah ya bashi mu'jiza musamman manya-manyan mu'jiza guda biyu da Allah ya bashi kamar da Allah yake ba mu labari cikin ƙwaha da Allah ya ce mishi wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'idha sirata al-ula na ɗaya kenan wannan sanda da ya taho da ita gurin ganawa da Allah Allah ya ce mishi me a hannunka yace sanda ta ce wadda da ita nake koran dabbobi na da ita nake kado musu ganye su ci abinci kuma ina biyan wasu bukatu da ita Allah ya ce mishi to ka yadda ita da yadda ita ta zama macijiya tana zama macijiya na Musa ya firgita ya baya Allah ya ce mishi dauke ta kada ka firgita to na ɗaya kenan fa idza hiya hayatin tas'a sandarsa wadda yake bugawa a ƙasa ta zama macijiya ta cinye duka macizan wato abin nan bokayen fir'auna din wadda kuma ita ne ya bugi ruwan cekun nan kamar yadda muka ji a jiya to na daga cikin manyan mu'jizar da Allah ya bashi na biyu kuma hannunsa da Allah ya ci mishi wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra Allah yake kuma ka sanya hannunka a cikin hammataka ka fidda shi idan ya sanya hannun shi ya fidda shi sai yana haske kamar fitilla wacce take babbar fitilla Allah yake to wannan ma wata aya ce Allah ya bada labarin a cikin suratul Baqara ya bada labarin a cikin suratul Qasas ya bada shi a cikin suratul Naml ya daga cikin ran da aka bada labarin wannan abubuwa nashi shine wal furqan walaqad ata wa in ataina Musa al-kitaba yayin da muka bayo Musa littafi shine at-taura old testament wal furqana kuma muka bashi mu'jizozi waɗanda da su yake amfani wajen rabin gaskiya da ƙarya daga cikin su akwai waɗannan guda biyu Allah madaukakin sarki ya bashi waɗannan ayoyi don su taimaka mishi wajen isar da sakon shi taimaka mishi wajen ainihin wato bayyana gaskiyar da Allah ya bashi wallahu ta'ala a'lam sai Allah ya ce وإذ قال موسى لقومه
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
Allah ya ci gaba da faɗa mana ni'imomin da ya bani Isra'ila, wannan tace ni'ima ta biyar kenan bisa wannan jiran giya. Ubangiji yake cewa wa iqala Musa li qaumi, kuma ku tuna lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce wa al'ummarsa bani Isra'ila, innakum zalamtum anfusakum, lalle kun zalunci kanku, bittikhadhikum al'ijla, da kuka je kuka bi dan maraƙin nan kuna bautata masa. Fatubu ila bari'ikum, to ku tuba zuwa ga Allah mahaliccinku. Faqtulu anfusakum, ku karkashe kawunanku. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum, wannan shi ya fiye muku alkhairi a wurin Allah mahaliccinku. Fataba alaikum, Allah ya anshi tubanku. Innahu huwa tawwabur rahim, lalle Allah shi ne mai ansar tuba kuma mai rahama mai jin kai. Ayata 54 kenan ko? Wannan wuri ana ba mu labarin abin da ya faru bayan da Annabi Musa ya zo ya tarar da su suna bautar dan maraƙi, ya fusata, ya hana su, ya kuma wato ƙona wannan dan maraƙi, aka sheƙar da shi, aka mai da shi kamar toka, aka sheƙar da shi cikin ruwa. Sannan suka koma suka samu wuri suka yi sansani. Ya ce musu, to Allah maɗaukakin sarki ya ce zan je in gana da shi, amma in zaɓi daga cikinku waɗanda kwata-kwata ba su yi wannan saɓon ba, amma ku kuma da kuka yi saɓon nan na bautar ɗan maraƙi na shirka, to Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da akan ku cewa za ku kashe junanku. Al-Imamu Ibn Jariri ya fitar da riwaya ingantacciya daga sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa. Ibnu Abbas yake cewa amara Musa qaumahu inda an amri rabbihi, Annabi Musa ya umarci al'ummarsa a bisa hasken umarnin da Allah ya bashi, an yaqtulu anfusahum, cewa su kakkashe junansu. Waqtaba alladhina akafu ala al'ijl, waɗanda suka yi bautar ɗan maraƙi ɗin nan sai suka lulluɓa, kowa ya lulluɓa da bargonsa, su kuma sauran fa akhadhu al-khanajira, sai suka ɗauki wuƙaƙe bi aydihim suka riƙe. Wa asabatuhum zulmatun shadida, sai Allah ya aiko da wani duhu, sai zama wurin duhu ne ba wanda yake ganin wani. Fa ja'ala yaqtulu ba'dahum ba'd, suka dinga nufatar junansu, suna cakawa junansu wukake, suna yanka junansu, suna kashe junansu. Bayan ƙanƙanin lokaci babu abinda ke gudana a wurin sai jina, ke jini, ba abinda ake ji sai kakarin mutuwa da fitar rai. Annabi Musa da ya ga haka, shi da Annabi Haruna, sai kuma hankalinsu ya tashi, shi ne aka ce thumma inna Musa wa Haruna akhadha yabkiyani, waɗannan annabawa guda biyu na Allah sai suka yi ta kuka. Wa yatadarra'ani ila Allah, suka fara neman agaji da neman alfarman Allah. Wa yaqula ya rab, suna cewa ya Ubangiji, halakat banu Isra'ila, shikenan al'ummar banu Isra'ila yau sun kare ga baki daya. Albaqiyata albaqiyata, ya Allah ka agaza mana, ka bar saura ya Allah, ya Allah ka taimaka mana, kada yau mu kare mu dukanmu. فأجابهم الله تعالى سي الله يا أمسى موسو بعد أن نفضوا ما أمرهم به بين سن أي كتاب عند الله أمر شيسو سن كتكش جونس فأمر بوقت الكتن سي الله يشيكو أداك تهاك ثم إن جلت أنهم الظلمة sannan kuma sai haske ya dawo da haske ya dawo wa ashraqatil wa ashraqan nuru an 70 alfa qatilin sai aka ga an kashe sama da mutum 70,000 a cikin su wajen 600 yana an kashe sama da mutum 70,000 a cikin ƙanƙanin lokaci sai Allah ya yafe musu sai Allah ya ce to wanda suka mutu mutuwar ta zama kafara a gare su wanda su ma suka kashe su su ma wanda ya zama kafara a gare su duka Allah ya yafe musu ga baki daya shine Allah ya faɗa mana anan cewa wa idqala musa li qaumihi kuma ku cire lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa inna ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle kun cuci kawunanku bittikhadikum al-ajl da kuka yi bauta wa dan maraki din nan kuka yi shirka fatubu ila bari ku tuba zuwa ga Allah al-bari shine mahalicci wanda ya halicci abu tun daga babu Allah ya ce faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku zalikum din wannan hukuncin da Allah ya muku khairul lakum inda bari ya ce muku alheri a wurin Allah mahaliccinku fataba alaikum to da suka yi haka sai Allah ya karbi tubarsu innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah ne an san tuba ne kuma mai rahama ne da yace innakum zalamtum anfusakum wato da kuka fada cikin shirka shirka babban zalunci sannan da yace ku tubi da bari ku ai a wato ku bi aikin da Allah yace ku yi abin da Allah yace hukubar da Allah ya daura muku ta shirka ita ce ku kashe kawunanku sannan a wajen wannan kisa ba a ware waɗanda suka yi laifin da wanda ba su yi ba dukkanin su aka ce su kashe kansu wasu an kashe su ba su yi laifin ba wasu kuma suna ciki duka an karkashe juna shine Qurtubi yake cewa wannan yana nuna su wanda ba su yi tarayya da sauran abautar gunki din ba lokacin za a fara bautar gunki suka koma gefe suka tsaya yana nuna su kuma nasu laifin shine kaga ana yin barna wacce kake da ikon hanawa baka hana ba to anan kayi tarayya da mai barna a laifin barna kuma dama mun ji cewa yana daga cikin al'adar banu isra'ila kanu la yatana hauna an munkarin faru ba sa hana junansu barna sai Allah ya ce ga baki ɗayansu su kashe junansu shine Qurtubi yake cewa wa hadihi sunnatullahi fi ibadi wannan ita ce al'adar da Allah yake gudanarwa a cikin bayinsa idza qashal munkar wa lam yughayyar uqiba al-jami'u idan wata barna ta yafi a cikin mutane ko masu ikon hana wannan barnar suna kallo suna ji suna gani suka bari aka ta yin barnar to shikenan sai ta game kowa hukuma da Allah zai mutane shine kowa sai ta shafe shi daga duk wani laifi da aka san ana yi za a iya hanawa in ba a hana ba to sai ya zo sai ya dabi kowa sawa'an sata kudin gwamnati ne kisan kai ne zinace-zinace ne luwaɗi ne wannan banditi ne duka laka gani san da ya fara kaɗan za a iya hanawa wanda ya kamata su hana suka ga tunda bai zo kansu ba kawai babu komai to sai ya zo kan kowa sai ya zama ma kowa wasifa Allah ta bari haka na al-Imam Ibn Majah ya rubuta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min qaumin yu'madu fihim bil ma'asi hum a'azzu minhum wa amna'u la yughayyiruna illa amma hum Allah bi iqad babu wasu mutane da ba a cikin su ana yin laifi kuma suna da ƙarfin faɗa a ji suna da dama da za su hana suka ki hanawa to sai bala'in wannan zunubi ya daka ki su gaba gida idan mutum ya kawo barna wata cikin wata al'umma a ciki akwai jagorori akwai manya akwai masu faɗa a ji akwai hukuma wanda za su iya daƙile abin tun farkon shi sai waɗannan suka ga duk ba ruwansu a ci gaba kawai ko kuma tunda suna da maslaha a ciki akwai abin da za su samu suna da wani one three gain suka bari aka ci gaba da yi to ba za su ankara ba sai Allah ya game su da dukkanin da hukuma mabambanta wannan ayi da muka karanta daga cikin fa'idojin su da ya kamata mu kalla shine cewa Allah bai baiwa banu Isra'ila uzuri game da shirka Allah baya ma wani bawa uzuri idan ya shirka saboda shirka babban zunubi hatta wato larabawa da suka rayu kafin wahayi kafin yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi Allah ya ba su uzuri shirka ba jama'a kiyaye wannan Allah bai ba su uzuri akan motar gunkewa dan haka za ga hadisi sun zo da nuni zuwa ga cewa ɗan mutum kamar hadisan Amr ibn Luhay da aka ambata kamar hadisan Abdullahi dan Jud'a kamar ma fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuna zabar wuta fa anqadhaku sai Allah ya cece ku sai ka wanda bai riski musulunci ba Allah bai cece shi ba ke sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ne ji wasu cikin sahabban shi suna labarin iyayensu da suka mutu a jahiliya sai ce ina mamakin kuna ta cika baki kuna alfahari da wasu mutane wanda tuni sun zama garwashin wuta wannan Abu Dalluhai shi ya fara kawo Larabawa botar gunki a kasar Makka Nabi sallallahu alaihi wasallam yace na gan shi a ja Allah yana mun shi a jahannama yana tafiya hanjin cikin shi na zuba duk da ya fara yi kafin a fara wani saboda haka shirka zunubi ne wanda Allah baya ba da uzuri ga duk wanda yake saboda haka jama'a muke yi shirka duk abin da za a ce maka kaza shirka ne karka suke ko da wasa kai shi babu wanda ya kaunace ka kamar wanda ya nuna maka cewa abu kaza laifi ne ka bari musamman laifin da zai sa ka halaka shirka yake ce laifin da Allah ya alƙawarin cewa duk wanda ya mutu yana yin ta babu wani kofa ba wani window na rahama shirka yake ce laifin da ainihin wato Allah ya halakar da al'ummomi a kanta ita ce laifin da Allah ya halatta jinin halittun shi dan adam Allah ya halatta jinin su saboda a yaƙe su saboda shirka saboda haka shirka babban laifi ne da Allah madaukakin sarki baya ba da uzuri a kanta abu na biyu malamai suka lura da cewa rashin samuwar malamai a cikin wata al'umma yana iya zama sanadiyar halakar su Annabi Musa shine malamin al'ummar Bani Isra'ila fita da yayi daga cikin su ya tafi wani waje ya bar su daga su sai Haruna kawai suka galabaci Annabi Haruna suka bi daji Annabi Haruna dole sai dai ya koma gefe wannan shine abin da yake faruwa da mutane idan ya zama babu malami masu wa'azi a cikin su yadda ake ganin cewa za su iya rayuwa ko za su iya surviving to abu ne mai sauki su halaka abu ne mai sauki wani halakacce wani dan bid'a wani batacce ya kawo musu barna ya halakar da su kuma inda wannan Musa Saniri ya zo da halaka ya batar da Bani Isra'ila saboda mene fi giyadi muallimihim malamin su ne baya wannan yake nuna mana muhimmancin malamai masu wa'adi a cikin al'umma kenan saboda su dinga dawo da su kan hanya isan da suka yi kokarin karkacewa saboda su dinga musu wa'azi suna tuna musu Allah mumini wa'azi yana raya zuciyarsa mumini wa'azi yana karya mushi wato kwazan barna isan da aka yi wa'azi zai nabba'antu zai jalin zamun kansa zai tsoraci fushin Allah da azabarsa da ka ake so ko da yaushe ya zama cewa ana da mutane wa'azi kuma ko da yaushe a matsayinka na musulmi ka dinga sa kunnenka kana sauraron wa'azi aƙalla wa'azi guda ɗaya da karka bari ya dinga wuce ka shine hudu bajji ba wanda ka ga kenan kana da wa'azi aƙalla kullun sati da ya kamata ka ji shi kuma limami ya nemi abin da zai mana wa'azi mu ma mudinsa wanda zai amfane mu kullun juma'a din lalacinka da duk kasalarka da duk yawan engagement ɗinka to karka sake a ce aƙalla ba ka halartar huduban jima'a shi ta aka ce wanda bai zo ba ya yi asarar lada da yawa wanda ya zo a karan farko ya samu lada kamar ya sadaka da raƙumi da mai lada kamar ya sadaka da rago haka ne har zuwa kan da za a fara huduba to ladan ya ƙare an gama raba wannan bonus na lada a takaice wannan yana gwada mana muhimmancin samun malamai masu wa'azi a cikin al'umma da hadarin a samu wata al'umma ba ta da malami wanda yake mata wa'azi sannan Allah madaukakin sarki ya bai Bani Isra'ila ainihin wato littafi da yace na ba su wa in atayna Musa al-kitaba wal furqan Allah ya ba su littafi ya kuma ba Annabi Musa hujjoji Allah bai ba su littafin sanda suke cikin garin Misra tare da Fir'auna ba sai Allah ya kirkar da su daga Fir'auna sai ya ba su mutum. Wannan jinkirin Allah ya yi musu haka ne domin ya ba su dama su tada sabuwar daula ta Islama wanda ba za su iya sai da ita a cikin garin Misra lokacin da Fir'auna yake zalunta shi. Amma yanzu ba su da wani abin da zai hana su iya tsara rayuwarsu da addininsu. To musulmai kuma da inda suke za su tsara rayuwarsu ne a bisa hasken wahayi. Saboda Allah ya aiko musu da wahayi wanda zai zama shine dastur, zai zama shine constitution ɗin abin da za su tsara na rayuwarsu. So wannan ke nuna mana muhimmancin a ce musulmai suna da daula kuma suna da tsari a duk inda suke rayuwa. Wannan kuma tsari ya gudana a bisa hasken abin da Allah ya musu wahayi na addini. Sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa akwai buƙata zuwa ga malami mai wa'azi ya zama da cewa yana da uslubi kyakkyawa, yana da uslubi mai laushi wajen wa'azi. Jiba irin girman laifukan da suka yi, jiba girman laifukan da suka yi, shirka da Allah da ainihin wato ridda, amma da haka jiba irin lafazi mai taushi da Allah yake kiransu da shi. Wa in wa'adna wa in ataina wa in arsalna, ana musu magana mai laushi, babu zagi, babu cin mutunci, babu ashariya, babu hargowa, zance ne mai sauki mai kama jiki. To irin haka shi ke baiwa mai sauraron wa'azi dama ya fahimta kyakkyawan salon zance, kyakkyawan uslubi, zance mai hikima, zance mai hujja, wanda Allah yake cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati hasanati, kai kira zuwa ga tafarkin Ubangijinka da hikima, wato da zance mai kyau, da zance mai balaga, mai fasaha, mai kama zuciya. Wal maw'idati hasanati, da wa'azi mai kyau. Wa'azi mai kyau shine wanda za a daga kawo hujjoji na Alkur'ani da Sunna, wanda Allah yake cewa qul innama undirukum bil wahyi, ni na muku wa'azi ne da abin da Allah ya saukar. Haka zakir bil Qur'an, zakir bil Qur'an man yakhafu wahyi, kai wa'azi da Alkur'ani ga wanda yake jin tsoron azaba Allah. Saboda al-mawiz bil hikma, mawiz al hasana, malamai suka ce ma'anar shi yin wa'azi ta hanyar amfani da nassoshi, shi kuma al-hikima yin zance wanda yake mai kama zuciya. Sannan ayoyin suna nuna mana wajibcin yin tuba bayan zunubi. Wannan katon zunubi da suka yi na yin bautar gunki, duk da Allah ya ce musu fatubu ila bari'i, ku tuba zuwa ga Allah Ubangijinku. Da kuma suka tuba, Allah ya ce fataba alaikum, Ubangijinku ya karɓi tubanku. Wannan fa shirka kenan. Balantana kai musulmi da baka shirka, sai dai kana yin wani laifi wanda yake ƙasa da shirka, to kai ma ana kiranka zuwa ga cewa fatub ila bari'ika, ka tuba zuwa ga Ubangijinka. Ana kiran dukkanin musulmai cewa fatubu ila bari'ika, ku tuba zuwa ga Ubangijinku. Duk laifin da kake, in dai da ranka da lafiyarka, to lokacin tuba bai ƙure maka ba. Inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir, Allah yana karɓan tubar bawa matuƙar bai kai gargara ba. Sai ya kai gargara, wato ran shi ya riga ya taho gadar-gadar zai fita a lokacin babu karɓar tuba. Domin shi ma Fir'auna a yi ƙoƙarin yin wannan tuba, hatta idan a darka kul garku ƙala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila, da ya ga ruwa zai halaka shi sai ya buɗe baki ya ce wai shi ma ya yi imani da irin Allahn da banu isra'ila suka yi imani. Wannan kuma lokaci ya riga ya ƙure ne. To kar ka bari shi ka irin wannan lokacin, sannan ka ce za ka tuba, ko za ka yi sadaka, ko za ka nemi gafara Allah. Yanzu da kake da ranka da lafiyarka, kake cikin sa'a, kake cikin wadatar lokaci da lafiya, to yanzu ne ya dace ka tuba zuwa ga Allah. Komin girman zunubin da kake, Allah ka tsare. Idan zunubin da mutum yake yi zunubi ne wanda ya shafi haƙƙoƙin wasu bayin Allah, to tuba kawai ba ta yi, sai ya yi rabbil huquqi wal mabadi, sai ka ɗauki haƙƙoƙin bayin Allah ka mayar musu da shi. Allah ya tsare. Sai Allah ya ce mene, wa idh qultum ya musa,
wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa aqadatkum as-sa'iqa wa antum kuntum tanzurun.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa mana irin abubuwan da suka faru da waɗannan mutane kan gararu. Allah ya ce wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka, kuma ku tuna lokacin da kuka ce kai annabi Musa mu ba za mu imani da kai ba, hatta nara Allah jaharata, sai mun ga Allah ido da ido. Da yake tare gana annabin tsofa ko suka ce sai mun ga Allah ido da ido, ko kuma ma'anar shi hatta nara Allah sai mun ga Allah jaharatan, suka ga annabi Musa wannan magana ido da ido. Nan take Allah yake fa akhadhatkum as-sa'iqa, sai kwaran kwada ta kama ku wa antum tanzurun, kuna ji kuna gani. Allah ya aiko da wata kwaran kwada kamar an buga bom ita ta tashi ta kona komai, suna kallo ta kora su ta kona kowa da komai. Haji ba mutanen da suka yi wa Allah shirka, Allah ya umarce su su kashe kawunansu. Suka fara kashe kawunansu, Allah ya rangwanta musu ya ce ya isa haka, ya ce din na gafarta muku. To amma yanzu abinda ya kamace ku shine ku yi kaza ku yi kaza. Wato bayan Annabi Musa ya dawo daga wurin ganawa da Allah, ya zo duk wannan abin ya faru, aka zo ga wannan lokaci Annabi Musa yana ta neman musu mafita, yana ta neman gafara Allah, sai Allah ya ce to shikenan naka da uzuri. Abinda ra'ayi kai Musa yanzu ka ɗebi daga cikinsu, ka ɗebi mutane adadi kaza. A wata riwaya an ce mutane 70, ka zaɓi mutanen kirki masu hankali, masu ilimi, masu sanin ya kamata, ka kirki mutum 70, ka taho da su su zo su gana da Allah. Shi ne Allah Annabi Musa ya zaɓe su ya taho da su. Ku da ya taho da su, da suka zo inda za a gana da Allah, da suka ce to mu ma muna so mu ji abin da Allah yake faɗa maka, ka roƙa mana Allah, muna so mu ji in kana magana da Allah, muna so mu ji muryarsa. Allah ya sa wa Annabi Musa irin inuwar da yake sa wai, sai aka sa su suma a cikin inuwar, aka kusanto da su, suka ji Annabi Musa yana magana shi da Allah, inda Allah yake ce mishi innani ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqimis salata li dhikri, lallai ni Allah ni ne Ubangijinka, babu sarki abin bauta bisa cancanta sai ni kadai, fa abudni ka bauta mini, wa aqimis salata li dhikri ka tsayi da sallah dan ambatuna. Annabi Musa ya gama wannan ganawa da Allah, sai suka ce Annabi Musa, ya Musa lan nusaddiqa anna hadha al-kalama alladhi sami'nahu huwa kalamullahi haqiqatan wa lan nu'mina laka hatta nara Allah iyana. Wannan fa yanzu masu hankalin ciki ke da can an ce wawaye ne suke wancan, yanzu nan masu hankalin cikin su ne wanda Annabi Musa ya zaɓa don su wakilci sauran ya taho da su. Amma bayan da suka ji murya Allah, Allah ya magana da Musa, suka ce kai da Allah mu za mu yi wasa da hankali, ana yi tsafi ne mai yake. Wato tun da suke bin shi ba sai da Allah, Allah ne ya aiko shi muke da mu yace mana do yayi magana da muka ji, wai magana Allah ce ma ce kai ba mai da ba. To a tun suna magana su isu, sai aka samu mafiya tsagiranci daga cikin su, Annabi Musa na zuwa suka ce muna da magana, mai magana ku wannan muryar da muka ji ɗazu, kana nufin wai muryar Allah ce da ya aiko ka? In ce wani suka ce to gaskiya ba mu yadda ba, lan nu'mina laka ba mu yadda ba, in dai da gaske ne Allah ne yake magana da kai, to Allah ya fito kai mu gan shi ido da ido, hatta nara Allah jahasa, hatta nara Allah. Ku kuma suka ce sai in mun ga Allah jaharatan, sai ga Annabi Musa wannan magana ido da ido ba kunya ba tsoron Allah. Ko kuma jaharatan suka ce sai mun ga Allah a fili, sai ya fito fayo fili mun ga shi, inda ana son mai imani kawai tunda dai har yana magana ana ji, to ya fito kai mun ga za su shi. Da suka faɗi wannan magana, shi ne Allah madaukakin sarki ya fushi da su. Fa karatun natija an akhadhatuhum as-sa'iqatu fi uqubatin dunyawiyya, Allah ya musu hukunci na farko shi ne musu kwaran kwada, ya jefa musu wata gurnar ta kwaran kwada tun a nan duniya. Allah ya ku wata wuta mai korewa ta kore su ga baki daya, fa ahlakatuhum wa dammaratuhum, ta kona su ta ragaraga da su, wahidan tilwal akhir, daya bayan daya. وظلوا ميتين يومهم وليلتهم suka mutu a ranar suka kwana a gawawaki gari ya waye suka kafa fastashi kullu man kana hayyan minhu yanzuru ila alladhi mata qablahu kowa a cikin su kafin ya mutu sai ya ga wanda ya mutu gaban shi baka suka ta kuka walamma halaku jami'an da Allah ya kashe su gabaki daya akhadha musa yabki wa yatadarru ila allah ta'ala nan musa sai ya kama kuka ya kama neman afuwa a wurin Allah ya rashi ne yake ce ma Allah laushi ita ahlakahum min qablu wa iyyai ya Allah da ma ka ka kashe ni da su gaba ke dai tun da tun wancan karar na farko da aka ce ukutulu anfusakum da an kashe muku ya Allah yanzu ne zan koma in ce wa ƴan uwansu na taho da su wurin ganawa da Allah dama mutane masu taurin kai yanzu in ce musu ya Allah ya kashe duka 70 din nan na sama ne da wannan mutane masu wuyar sha'ani nan Musa ya shiga cikin damuwa ya rasa yadda zai yi shi ne yake ta roƙon Allah yana tadarrui yana cewa ya Allah ka samu mafita ka samu mafita ya Allah a cikin a'rab da Allah yake cewa yake ba mu labari yake cewa afatuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana ورحمنا وأنت خير الغافر واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك إيش يا الله توسع يا من يا الله كرك سامع أشكن هلكا سبود أبن دو أن نواوا يبكى سبع يسكا يبكى يا الله يا الله كرم قد سبب من كوما إزوا دريك يا الله كمن رحمة نبو سايا كوانا أدعى يتمرين يتشوال سبود رحمة الله توسعين سا sai Allah mu dauki sarki sai musu rahama abin da mu da muji abada to wannan yana nuna maka halayen yahudawa halayen suke nan tun da yahudawan yau wanda suka kwace masallaci ne alfarma masallacin baitul maqdis sai kwace shi daga gurin falastinawa da sauran musulmin duniya suna hankoran cewa aima su an umarce su su rushe masallacin su gina haikalin Sulaiman su gina temple na annabi Sulaiman sai daga cikin annabawa cikin bani Isra'ila tare da cewa ba su ne da aminta annabi Sulaiman ba su ne da aminta shi za mu zo mu ji a gaba annabi Sulaiman an san tashi tarihin sa cewa suke sarki ne da mallaki mutane da karfin tsaki ta'ala Allahu amma yakunna uluwan kana haka suke cewa Allah zai faɗa mana a nan gaba cewa aka fara Sulaiman walakin shayatin kafar daga cikin shi wanda suke kawo da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da safin annabawan Allah ya sa da annabi Sulaiman sai suka ce to kun ji kuma ya ce shi annabi ne irin Isa annabi ne bawan Allah yanzu kuma yana faɗan sarakuna waɗanda a labarin sarakuna ne masu alfarma da kasaita wannan annabi Sulaiman din da suke aibata shi shine fa yanzu suke cewa wai wannan garin Baitul Maqdis shine abin nan site da aka yi locating a cikin attaura cewa inda za a sake gina temple dinsa kuma duka yankin a kasashen Larabawa Gulf Jazirtul Arab duka shi kika masarautar sa ce tun daga Madina har zuwa abin nan wato Dimashka har zuwa Shams har zuwa Yaman har zuwa Kuwait da sauran kasashen da aka sa da taswira yadda za su yi mai da shi duka daula ta Yahudu saboda taurin kansu da zalunci sun wulakanta kowa sun ɗaiɗaita al'umma suna kashe mazaje da mata da yara da manya da tsofaffi da suka bari sannan sun saka duka duniya a cikin tashin hankali da tsoro yanzu kallon ka ga kusan kowa cikin tsoro yake kowa yana cikin tsoro ya danganta kawai level din alaka ta da musiba level din tsoron da kake shi kuma nan duka sharri Yahudawa ne kasashen Larabawa da mutane sun fara guduwa mutane suna cikin tsoro inna ma ba kafar makin ba su ma suna cikin tsoro mutane a birane irin Riyadh irin Dubai irin Abu Dhabi irin ire-iren su suna cikin tashin hankali da tsoro saboda musamman kuma rayuwarsu saboda sharrin waɗannan Yahudawa Allah ka mai musu da sharrin su saboda haka sun sa duniya a cikin damuwa to tunda haka suka yi wa annabin Allah Musa kaje da yake gwagwarmaya daga wannan mataki zuwa wancan daga wannan bala'i zuwa wancan a shiga wannan a fita a saki shiga wannan a fita yana ta roƙa musu Allah Allah yayi hakuri Allah ya rangwanta musu inda su zama sun tsira kuma ba su cin magana to haka waɗannan Yahudawa su a baya haka suke a yanzu Allah madaukakin sarki da ya dace su ba sa jin tsoron shi ba sa jin kunyar shi ba sa jin nauyin shi kaji sun ce sai sun gan shi ido da ido su suka ce wa Allah wato me suke cewa su ce Allah marwaci suna faɗa su suke musun annabta su suke cewa wato Allah madaukakin sarki ya gaji dan haka yana hutawa su ne masu cewa Allah yana da hannu bin kulalle yadullahi maglula sune suke cewa Allahu faqirun wa nahnu aghniya Allah talaka ne sune masu wadata babu abinda ba sa fadi na rashin hankali na rashin tunani na ainihin wato rashin kunya ga Allah madaukakin sarki kun an ce su shiga gari udukul babu sujada sai suka shiga da baya kun aka ce qulu hibatan su ce hibatan duk abinda aka fada sai sun bata sune suka ce suka yi shawara suka ce za mu musulunta da safe kafin yamma sai mu ce mun yarda mun bar musulunci saboda mu sa wa waɗannan larabawan confusion game da musulunci saboda sarakatu da muna murna masu ilimin nan sun shiga to mun sun gane ba daidai bane sun fita musu haka kuma a wannan zamani Yahudawa su ne suka kirkiri duk wani bala'i da ta ga al'umma tana cikin shi bala'i na consequence theories bala'i na annoba bala'i na yaduwar barna bala'i na yaƙi-yaƙi na zai da makamai bala'i na cututtuka da suke shiga su kirkiro su a laboratory don su ci gaba da sai da magunguna su kuwa na abu da ka gani tsare-tsarensu ne cincininsu ne rigingiminsu ne da kuma haɗa musulmai faɗa da junansu za ka waɗannan mutane takaddarai ne na inna na ha Allah madauki sarki kamar mazaunansu to da annabi Musa yana ta addu'a yana ta neman agaji a wurin Allah madaukakin sarki sai Allah ya masa ni'ima ta gaba ita ce ni'ima ta shida da Allah yake thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun
thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun
Allah yake thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan kuma sai muka tashe ku bayan mutuwarku la'allakum tashkurun dan ku godewa wato bayan da Allah ya riga ya kashe waɗannan zababban Yahudawa zababban Bani Isra'ila mutum 70 ko sama da haka annabi Musa bai gushe ba yana roƙon Allah ya tsuguna gaban Allah ya tsuguna inda gawarki suke sun riga ba wai ga maganar mutuwa ba mutuwa ce ta gobara yadda ka ga dai ana yi idan an yi yaki ko idan an jefa bom a wajen to Allah ya musu kwaron kwatsa ne da haka komai na wurin ya lalace ya wargaje wuta ta kona komai gawakin sun yi baki kiran ga baki da sun lalace annabi Musa ya tsuguna a wannan wajen an ce sai da ya kwana ya wuni ya sake kwana ya sake wuni kamar wuni uku bai cire da garama Allah ba yana ta addu'a yana kuka yana neman Allah ya agaje shi shi ne Allah madaukakin sarki sai ya mishi rahama sai ya raya shi ne Allah ce kuma ba'athnakum sannan muka tashe ku min ba'di mautikum bayan mutuwarku la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah duk wannan yana cikin ɗaya daga cikin muhimman alamomi da Allah madaukakin sarki ya nuna cewa yana tayar da matattu a kamar muka ambata a wannan darasi a baya akwai abubuwa guda uku wanda dukkanin annabawa sun yi ittifaki a kan shi ne tushen saƙon da suke kawo abu na farko shi ne saƙo game da cewa a bauta wa Allah shi kaɗai kada a yi shirka da shi saƙo na biyu a gaggata annabawa a matsayinsu na 'yan saƙon Allah saƙo na uku a tabbatar da cewa akwai ranar gabuwa da Allah ran tashi alkiyama. Sai ita wannan ta uku batun alkiyama ta zama abu ne nauyi wanda Allah yake cewa saqulat fis samawati wal ard, ta zama abin tambaya a ko'ina wanda Allah yake cewa amma yatasaalu a annabi Allah ya ce wanda Allah ya sallaka ka annaka hafiyun anha, suna tambaya ka kamar ka boye. Allah ya yi tantantuka akan tashin alkiyama, ya ayyuha nasu in kuntum fi raydin min al-ba'th fa inna khalaqnakum. Allah ya kwatanta mana da kawunan, Allah ya kwatanta mana da tsuru da ainihin wato ƙasa da take bushewa a saukar mata da ruwa daga baya a tsuro ya fito. Allah ya ce kadhalikal khuruj, haka nan za ku fito kuma. Allah ya kwatanci iri daban-daban da kwatance ya kai kwatance, to shine Allah madaukakin sarki cin hikimarsa sai ya nuna wa mutane a aikace a nan duniya cewa yana tare da matattu, ya ba da labarin wurare da ya tayar da matattu a cikin Alkur'ani wuri shida. A cikin suratul Baqara din nan ya ambaci biyar, an ishara zuwa gare su insha Allah. Sannan ya ambaci guda ɗaya shine na ashabul kafi, da Allah ya ba da labarin waɗannan samari innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda warabatna ala qulubi iqamu zuwa bi kisar falad sufi kafir 300 sinina wazadu tis'a. Allah yake suka zauna a cikin wannan kogo na shekara 300 da ƙarin shekaru 9, bayan shekara 309 Allah ya tashi su, suka tashi suka fito daga cikin kogon har ɗayan su ya shiga gari. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشغلن بكم احدا. wannan yana daga cikin abun mamakin da ba a taba gani ba a duniya. su kansu abun mamaki, su ma suna mamakin kansu, domin da suka tashi suka ga garin ba yadda suka sani ba, mutanen ba irin wanda suka sani ba, kasuwannin ba yadda suka sani ba, gidajensu da al'ummominsu babu. Kuɗin da ke hannunsu wani kuɗi ne da aka daina amfani da shi shekara 300 baya, sai aka suka je suka bada kuɗin a kasuwa a ba su abinci, sai aka ce daina san wannan kuɗin, wannan ai kuɗin wani zamani ne. Ka ce wani zamani, ku da muka kwanta jiya da daddare da kuɗin muka tashi yau, ce wannan mahaukaci ne. So Allah ya nuna aikace cewa yana tada matattu a nan wurin don mutane su nabba'antu. To a nan cikin Baqara Allah ya faɗa a wurare biyar, ya bada misali guda biyar. Wannan shine misali na farko din nan, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkur. Sannan Allah ya tayar da su bayan mutuwa don su godewa Allah. Wuri na biyu za mu zo mu ji a gaba insha Allah, da aka ishara kai gani shine kissar masu saniya, wato inda ita kanta suratul Baqara ta samu sunanta. Da Allah ya ce, Allah ya ba mu labarin cewa wani mutum ne aka kashe shi, sai aka ɗauko gawon shi aka ajiye a kufar wani gida da sai ƴan uwanshi suka ce masu gidan ko kashe mana da uwa, aka yi ta rigima aka je zuwa Annabi Musa, da ƙarshe aka ce su samu saniya a yanka ta a ɗauki bindinta, kul nadribuhu bi ba'dih, a buga mishi bindinta a jikin shi. كذلك يحيي الله الموتى. انا yin haka ko sai miƙe yace wani ne ya kashe ko kuma ya ci gaba da mutuwa shi. Allah ya bada wannan labarin shine na biyu. Allah ya bada labarin kissa alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadara al-maut fa qala lahum allahu mutu thumma ahyaw, wanda suka fita daga garin su dubbai saboda tsoron wata annoba suka fice, sai Allah ya ce to duka ku mutu. Nan take duka suka mutu, sannan Allah ya raya su. Shine nanawa na uku. Allah ya bada labarin kissar wanda ake ce ma Uzairi, aw kallabi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha fa qala anna yuhyi Allahu hadhihi ba'da mawti, yace ya za Allah ya tada wannan alƙaryar bayan wannan mutuwa. Ya ga alƙarya ce babu kowa, babu mutane, babu komai. Fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'a, nan da ke shi ma sai Allah ya kashe shi. Allah ya bar shi sai bayan shekara 100 ya kashe shi. Da aka tashe shi a gaban shi aka kera mai jakinsa wanda ya sani. A gaban shi aka ce wanzu ila fa'amika lam yatasanna. Ga abincin ka ko lalacewa ne yana nan yadda ka san aji shi yanzu ba ma abinci irin wanda ya kwana ya yi jin fashin tsashi shine lam yatasanna bi fara ma irin canza nagartarsa wanzu ila himari kaifa min shuwa kuma naksuha lahma ce kalli kuma jakinka za mu fito da kasusuwan shi daga ramuka da suka da kasa nan da aka hada aka tarkibin kasusuwan sannan aka shimfada mai nama aka shimfada mai fata ya zama jaki ne rai wannan shine na hudu kenan go na biyar kisa annabi Ibrahim wanda yace rabbi arini kaifa tuhil maut ya Allah ka gada mu ya kake kashe ya kake raya matattu Allah ya ce ina baka imani bane yace rayi imani amma ina son ƙara nutsuwa ne insha Allah ya ce mishi fa kun arba'atan min al-khairi fasuhunna ka samu tsuntsaye daban-daban guda hudu sai ya ce da kaza da agwagwa da tulukulu da menene da menene ka yanka su duka ka cakuɗa nama guri guda ka danda kashi sai ka cakuɗa ka danda kashi ya zama duka ɗaya sai ka tsakura ka sa a dutse na ɗaya ka tsakura dutse na biyu har guda hudu sai kuma gefe ka kira sunansu in ka ce kaza kuma ga duka naman ta gefe jikin duka waɗannan wuraren guda hudu ya fito ya fito ya haɗe da juna ta tashi inda zaka cewa talatalo shi ma haka zai fito haka Allah ya mushi ya gani ido da ido waɗannan wuraren guda biyar duka a nan duniya ne Allah ya gwada wa mutane a aikace cewa yana ta da matacci bayan duk bayanan da Allah ya wanda bayanan har yanzu dai mutane sa ce to ko dai da gaske ne to Allah bai samu dace sararwa suke ma mutuwa ta ke da cewa al yaqinu al ashbahu bi shakk abinda gaskiya ne amma kuma yafi komai kama da ba gaskiya ba kowa ya san mutuwa gaskiya ce amma kowa yana ganin to to Allah bai samu dace ko yaushe ne ba dai ni bane dai next kowa dai haka yake ji shi ne Allah madaukakin sarki ya kwatanta mana a nan irin abin da zai faru na alkiyama na yawma yaqumun nasu li rabbil alamin kuma malamai suna ganin har yanzu Allah yana iya yin wannan abu domin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Allah ya yi wani mutum cikin sahabbai ya ainihi wato tafi kasuwa ya je wani gari ya fatauci yana dawowa a hanya jakin shi mutu zakin shi mutu sai ne muri ya addu'a irin Allah ya ce ya Allah ina roƙonka Allah ka taimaka min idan wannan zaki ya kasa a nan wajen ba sai na rage da kayan nan ba na yi asara Allah ka taimaka min Allah ka taimaka min ka agaza min zakin nan ya karasa gida ba zakin kawai miki ran shi ya dawo ya kai shi har gida yana zuwa kofar gida ya sake mutuwa to har yanda Allah yana iya irin wannan ababen ban mamaki wanda za a gansa ai ta mamaki wani lokaci yakan faru da yan asibiti yan asibiti za su iya zuwa kan mara lafiya wanda sun riga sun yanke yaƙini cewa ya mutu ya an duba cewa zuciyar ta daina aiki an duba cewa ya mutu clinically ya mutu za ku rubuta death certificate za ku leave gawar ga mai sunan su ga yan uwa ko kawai sai ta tashi da sararin shi wataƙila wasu ba su taɓa jin wannan labarin a wurinsa a asibitance wani ya riga ya mutu kuma da gaske ran shi din ya tsaya cik amma Allah yana iya ikon sa sai kawai a ga da sauran rayuwarsa sai sai da zaki explaining wannan a medically ba sa iya explaining wannan sai dai a bawa malaman sunna sai su ga musu eh Allah yana haka in ya so ya nuna wata ayarsa yana iya raya wani matacce ta wani mysterious situation dan ya ƙara nuna mutane sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw la yakun rabbika annahu ala kulli shay'in qadir ce Allah ya mutu gaba da nuna mutane ayoyin a cikin duniya da kuma cikin kawunan su har sai sun yarda cewa wannan qur'ani wannan annabi gaskiya ne wannan shine abin da yake faruwa shine kuma ƙarshen darasin mu a yau insha Allah sai mu tashi in mun gudu darasi na gaba akan wa anzalna alaikum almanna wassalwa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi